الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. أطول متيو مقصود الدكينة بعد كيلر سوى دقيو أن دعو كرس إن شاء الله تعالى. Sannan kuma da waɗansu jawabai da ya kamata a ji daga gare ni da kuma Malam Abdulhaq, ya kamata a ce tun ɗazu ya fara kafin yanzu, amma ban san hikimar jinkirinka ba. Yau kamar yadda kuka sani rana ce ta Juma'a 28 ga watan Shawwal shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Yau kuma rana ce ta 11 ga watan 1 shekara ta 2002 miladiya. Lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na ayyuka na addinin musulunci suna fuskantar barazana mai yawan gaske, musamman tun daga hare-haren da aka kaiwa Amerika a 11 ga watan Satumba na shekarar bara miladiya. Abu ne da ya samu Amerika wanda cutar da kanta da sauran mutane na duniya ba ta tsammanin yiwuwar haka ga ƙasa irin Amerika, wadda take ganin tana da tsaro mai ƙarfin gaske, tana da cibiyoyi na leƙen asiri da za su iya gano mai shirin kunnalliya tun kafin ya kai ga cimma nasara. Akwai ƙungiyar leƙen asiri ta CIA, akwai ƙungiyar bincike dangane da muna manya-manyan laifuka ta FBI, da dai sauran cibiyoyi ko masu zaman kansu ko na gwamnati waɗanda suke bin diddigin dukkan wata kunnalliya da za a shirya wa ita kanta Amerika a cikin gida ko a wajenta. Kuma sai ya kasance harin da aka kai mutu, duk da cewa ɓangare biyu aka fuskanta, ɓangaren tattalin arziki da kuma ɓangaren tsaro. Ɓangaren tattalin arziki ta yadda aka rusa wannan cibiya ta kasuwanci ta duniya mai manya-manyan tagwayen gini guda biyu waɗanda su ne rangul habara, wato wata alama babba ta ci gaban Amerika, aka kai su ƙasa, wanda aka yi hasaran kuɗaɗe waɗanda ba za su iya gina su guba ba. Ɓangare na biyu, sashen da aka kawo hari a Pentagon, wato ma'aikatar tsaro ta tarayya ta Amerika, kai harin ke da wuya kafin ka ce mai sai ya kasance musulmi ake tuhuma da hari. Kuma duba da abin da ya faru na wani hari na ta'addanci a 'yan shekarun baya kaɗan, wanda aka kai a garin Oklahoma, wanda aka yi hasarar rayuka masu yawan gaske, kuma aka fi mutu musulmi da wannan ta'addanci. Wannan abu ya sa harin wannan ya sa ɗaya ga watan Satumba na faruwa, sai ya kasance dukkan ƙungiyoyi na musulunci da ɗaiɗaikun musulmi na ƙasashe suna ta ƙoƙarin yi wa Amerika jaje da ya masa tarbiyyar rashin da ta yi na arzikin mutanen da sun kasan ma 700,000 bayan adadin biliyoyin daloli waɗanda har yanzu ba a gama lissafin su ba, bayan karya alkadarin Amerika da ta nemi ta nuna wa duniya ita wani ɗan ƙaramin Allah ne da yake da ƙudura da irada ya faɗu ma ya sa haka kunyata ta idan duniya. To wannan kariya da musulmi suka yi ta biyo kansu a ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi da gwamnatoci ba don komai ba ne ba, sai dai irin abin da ya faru a waɗancan shekaru an tuhumce su da shi, an zurge su da shi. Kuma kar ku manta a wancan hari wanda aka zargi musulmi da shi aka kama waɗansu aka ɗaɗɗaure, sai bayan abin ya faru an ci mutuncin waɗansu. Sannan wanda ya kai harin ya fito ɗan Amerika ne kuma Kirista ne kuma ba ya da alaƙa da musulmi, aka kunyata. Sai saboda haka abin da muke so jama'a su fahimta, ina Amerikawa suna da uzuri komin ƙanƙantarsa na abin da suke yi na zargin duk wanda suka zarga. Domin lokacin da aka yi maka dukan da ba ka tsammanin za a yi maka su, aka yi maka kayan irin wanda ba ka tsammanin za a yi maka su, aka yi maka wata mummunar hasara, ba kowa ne ke da zuciya ko juriyar bi a hankali ba. Ƙarfanta idan mutum ya yi tasarrufi, tasarrufi irin na rashin hankali, tasarrufi irin na wanda girman musiba ya jiji ta ce, ya ƙi motsi, zuciyarsa ta makance, duk wanda ya ga wani alamu sai ce kai ne, idan an zuma ya ga wannan ya ce kai ne, idan an zuma ya ga wannan ya ce kai ne, shi ne abin da Amerika ta samu. To amma tasirin abin shi ne a kan gwamnatocin ƙasashen me yadda jira suke Amerika sai kowace irin fassara wanda kowane irin matsayi ya sa ta yi wannan fassara, su kuma su maimaita irin fassarar ta fassara mutum da ya ga Amerika ta fassara shi, fassara wata aƙida da ya ga Amerika ta fassara ta, fassara wata manufa ta siyasa ko ta addini, fassara irin ta Amerika. Wato dai yanzu a duniya yayi ake na Amerikanci a siyasance, a aƙidance, shi ne har a addinance, domin irin yadda Amerika take son ta yi difayin ɗin Islam, menene musulunci, ta yi difayin ɗinsa, ta'arifinsa, wannan ta'arifin ake so a mu'amalanci mutane da shi yau a duniya. Ko da musulunci take idan ya saba wa yadda Amerika ta yi ta'arifin musulunci, to kai nasin ya zama na dabu, ta'arifin Amerika shi ne na gari, kuma shi ne ta'arifin da ya kamata ya zama karɓaɓɓe a duniya. To wannan kusa ya kamata mu fahimta ko mu san cewa muna cikin lokaci na fitina, domin ana fitinan al'ummar musulmi a ko'ina a duniya a yau. Dubai ne suke tauriya wa Amerika, waɗanda zargi ake yi a kansu amma an tsare su. Yau kuma da kwanaki sai in wani na da laraba ta iyalinsa, waɗansu an kuntata musu, waɗansu an kore su daga aiki, haka ake a Amerika da sauran waɗansu ƙasashe na duniya musamman da Turai. Bayan da Amerika da Ingila duk suna da dokokinsu waɗanda suke mu'amalantar mai laifi ko wanda ake zargi da laifi da wani uslubi ko sakin layi ƙarƙashin dokarsu da ke nuna cewa أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وتوضع في ذلك كوتهما أأسلم دوكرت ولكتين حتى جليل يانونا الواجهة كيف تكون الله في الناس برجيس أأسلم كن أنت قراءوا لكي to a kullun lokaci na Amerika da Ingila ƙarya ake kai ba farawo bane har sai an gabatar da babbarin dalilin jinin kan farawo shi an ce dan ta'adda ne kai ƙarya ake maka cewa dan ta'adda bane har sai an kawo babbarin dalilin jinin kan dan ta'adda ne shi an ce kai kaza ne duk abin da za a zarge ka da shi ƙarya ake maka haka doka ta nuna amma a yau wannan da aka kawo Amerika ta ɗaya gotun satun ba ya sa waɗannan dokokin yanzu an musu gyaran fuska a Ingila yanzu ma'aikata na tsaro na iya kawo mutum su tsare shi kwana 40 kwana 50 ko kwana nawa su ga dama a kan zargi da ba su da tabbas akan ya yi laifin ko bai ba duk an yi wannan domin a samu dama ta kuntata wa musulmi da musulmi su kaga a ke wannan ba kamar su kuna ba ko wannan dukkan ubangiji ta Allah ya jarrabo dan da suke kafin mu da irin ta ko da suke ta ubangiji ta Allah ce alif lam mim wa hasiban nasu an yakfu an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fa la ya'lamanna allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin fa hasiban nasu an yutraku shin mutane suna tsammanin za a kyale su in ya kulu amanna kawai don sun ce mun yi imani wahum la yuftanun ba za a jarrabe su ba wa laqad fatanna allazina min qablihim haqiqa mun jarrabo waɗanda suke kafin su fa la ya'lamanna allahu allazina sadaqu ba sannan Allah zai bayyanar da waɗanda suke da gaskiya cikin imani wa la ya'lamanna al-kadhibin ba sannan Allah zai bayyanar da waɗanda suke makareta cikin imani kashi an jarrabu na da kafinmu a kuma ma za a jarrabe mu kisar ashabul ukudud wadda ta tabbata cikin ingantattun hadisai haka ne su da ku mutanen da ahkama su saboda imaninsu aka haka rami babba aka kunna wuta a ciki shugabannin gari suka taru aka girke musu manya-manyan kujeru suka zauna a kai idan su ake samun masu imanin nan ɗaya bayan ɗaya aka jefa mutum cikin ramin da wuta na ce har yanzu hadisi ya zo da bayanin su filla-filla ayoyin suratul buruj sun ba da bayanin su a dunkule kutila ashabul ukhdud annari zatul waqud idh hum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وبنجي في حلقة تثبت أكان أصحاب الأخدود سوءا لسكة يراني دم سكة من يمن يرامك domin su kunna wuta a ciki annabi za su lokur suka hura wuta ma abincin kunnuwa kulluhum alaiha qu'ud yayin da su da suka umarni da kunna wuta din da hura ta da jefa mutane a ciki suna zaune a gefenta akan manya-manyan kujeru da aka jirke musu suna kallo wa hum ala ma yaf'aluna su din dangane da abin da suke aikatawa bil mu'minina gaba da mu'minai shahidun shahud suna zaune suna kallo to kaga wannan wani abu ne da ya faru a tarihi a bana don ya faru a yau ba zai ma ba zai zama abun mamaki ba wa laqad fatanna allazina min qablihim fa la ya'lamanna allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin kuma kuna sanar da hadisin Habbab ibn al-Arab wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tad'u lana ala tastanfir lana manzan Allah sai din nan ga addu'a karba yake ba za ka roka mana Allah ba ba za ka nema mana taimako ba, da kafirai suna muna azaba, muna kan gaskiya, amma sun tsare mu suna wahalar da mu. Lokacin da yake wannan magana, manzon Allah ya tayar da kai ga wani bargo a jikin tsakin Ka'aba, sai tashi zaune yake ba shi bayanin cewa cikin waɗanda suke kafin mutum zai kasance za a kamo su don ya yi imani a ɗaura zarto a kan tsakiyar kansa a rinka yankawa har sai an raba su gida biyu. Sannan a zo da matsayi na ƙarfe irin wanda ake taje gashin dabba da shi, gashin tumaki ɗin nan, a rinka fuskar jikin mutum tsakanin tsokar jikinsa da ƙashinsa, a soka a fintika a zare su nan gudun, amma hakan baya raba mutum da addininsa. Yace wallahi ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى أحدا إلا الله والذئب على غنمه. يقول والله الذي تكون الأمر لا الدين المسلم هل يكتن في متزياء الزياء ثم بجلن صنعاء هل يدوى حضر موت باية جمس أوران كورا سنتيكي سيدون أوران كاركورا قاتل أبنجدن ذا sai dai tsoron kar kuda ka sunye masa yabbarsa. Walakin na kunkamun ta sabbilo sai dai ko mutanen da kuke gaggawa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Khabbab ibn Arat Allah kare da arziki. To a ce wannan lokaci ne na fitina. Babban abin da yake bukata a wurin mutum tabbatuwa a kan aƙida, a kan manufa ta addini, kuma fitina kowace irin za a fitina mutum. Don ɗan adam yana da janibi biyu, yana da janibin khawf, yana da janibin raja. Waɗannan filin abu guda biyu haka suke tare da ɗan adam tun lokacin haihuwarsa har lokacin mutuwarsa. Ya khawf wa yarju, yana tsoro, yana kuma fatan samu. Haka ɗan adam yake a ɗabi'antarsa, sun yana jariri har ya fara rarrafe, har ya girma, har ya zama saurayi, har ya zama babban mutum, har ya zama dattijo a haka yake. Sai dai nau'ikan irin abin da yake so lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan irin abin da yake so ba bayan ya girma. Nau'ikan abin da yake so tsoro lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan abin da yake jin tsoro bayan ya girma. Amma ka sani cewa tsoron yana nan, kuma so ɗin yana nan ta tarar ɗan adam. Da yana yaro yana jin tsoron duhu, yana jin tsoron ƙara, ko yana ya zo nan baƙon ƙara tsoron aiki, yana jin tsoron baƙuwar fuska saboda ko ta namiji wanda bai taɓa gani bai tashi gida sai ba, ko ya miƙa masa hannu sai maka ne ba ya taɓa shi. Kin yake dole su ya ɗauki shi sai yaro ya kuke da kuka saboda ne tsoro. To bayan ya girma kuma waɗannan ababen da yake jin tsoro na yaro kuma suna canja mu. Yanzu nau'in abin da yake jin tsoro a halin samartaka daban da abin da yake jin tsoro a da. Bayan ya fara haihuwa ya zama magidanci, nau'in ababen da yake jin tsoro daban da abin da yake jin tsoro a da. Haka lokacin da yake yaro yana so, yana son dariya, yana son wasa, yana son yin rinsa kan cinyar mahaifiyarsa a tsakankanin hakarkarinta, yana tallafa da shi, yana son kaza, yana son kaza, yana son kaza. Bayan ya girma fa yanzu babu ruwan shi da cinyar mahaifiyarsa, yana son takutuwa da abokanai, yana son sinima, yana son filin kwallo, yana son video game, yana son wasan sunoka, yana son kaza, ko yana son karatun Qur'ani, ko kiyamun leli, ko ƙira'ar Qur'ani, ya danganci me yake so, ya danganci me yake jin tsoro. Haka ɗan adam yake bainal khawf wal raja, bayan da ka iya jiki a ɗabi'antarsa Allah ya jiki. To tunda ɗan adam yana da wannan janibin guda biyu, dukkan wanda yake son ya canza ya fitini ɗan adam zai lura cikin waɗannan janibin wanda ya fi ƙarfi. Akwai wanda in ka biyo masu ta fuskar kuɗi ba za ka iya fitinarsa ba. In ka biyo masu ta hanyar mace ba za ka iya fitinarsa ba. Ta hanyar mukami ba za ka iya fitinarsa ba. Amma in ka biyo masu ta hanyar duka da ɗauri da kisa barazana da kisa mai yiwuwa sai ka fitine shi. Akwai kuma wanda in za ka bi ta hanyar duka da ɗauri da zagi da mai ba za ka iya canza suwa. Amma in ka bi musu ta hanyar kwaɗaitarwa sai ka fitine shi. Ka ɗan adam yake da ɓangare guda biyu. Na kuma gano wani ɗan ƙwaya. Amma a lokacin baya cikin ƙwaya ɗin. An dai kama shi da yake yana fatan sun kabar wiwi. Za a shiga da shi police station na fage. Yan sanda ana kama shi da ƙarfi shiga ita ne kuke tura ni da ƙarfi. Nan gidan fa ina da gado ko an mutu sai an ba ni ragona. Ba na waye ne. Waye ne ko. Yanzu nan sai ka san ba zai sa ka yi kanta ba. Sai gidan mana su sun sa ka ta. Gama da ya abu to ta hanyar daban. Inda akwai malaman ilimin nan da suke magance matsalolin dan adam a lura ta hanyar zaga ba da shi. Ku kaga haka ake bi mu dan adam. Ko a fitine su da samu ko a fitine su da rifi. Kowace fitina. Kowace fitina. Ku so ake duk yadda aka fitine su da tsaya a kan manufarka. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميزوا الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله بذلك هذا المؤمن بذلك هو سميد أور إيماني حسي يجرب يسدهن يجرب وزاء بينات نجري daga wanda yake bara gurbi a na gari ba. Allah ba zai kyale ku sai an zarafi ku don a bayyanar da wani. To saboda haka babban abin da yake so tsayuwa a kan mabda a kan manufa. Kuma a nan cikin gida na gida ɗaya daga cikin kowace ƙasa daga cikin ƙasashe na duniya. Tasiri na waɗansu manufofi na waje na iya shigowa cikin ta irin yadda sa iya shiga waɗansu ƙasashe na duniya. Inda mu ma bil'adama ne yadda sauran suke bil'adama, ba mu iya zare kanmu daga ciki. To amma sai dai wayewu daga cikin mutane, ba mu a matsayinsu na tsaitsaiku ko a matsayinsu na gwamnatoci ko a matsayin jama'a a dunkule ita kanta al'umma. Waye al'umma kuka ce wadda take da tsare-tsarenta nata na kanta ba tare da tasirantuwa da wani abu na waje ba. Sai ka iya yiwuwa ka gudanar da kanka kai kaɗai ba tare da ka tsanyi da wani a waje ba. Amma abin da ke zuwa a waje iri biyu ne. Akwai mai amfani, akwai marar amfani. Sai ka ɗauki mai amfanin da zai amfane ka a duniyarka da zai cutar da kai a addininka ba, kai aiki da shi. Sai ka watsar da marar amfanin da ba zai amfane ka ba a duniya, ba zai amfane ka ba a addini. Ba akwai amfani na duniya da cutar ma mai yawa cutar addini. Sai ka watsar da shi gefe guda. Duk al'ummar da ta zama haka a matsayinsa na al'umma, jama'ar da suka zama haka a matsayinsu na jama'a, mutumin da ya zama haka a matsayinsu na shi kaɗai. To shi ne mutum mai cikakken yanki a duniya, kuma shi ne mutum wayayye ɗan birni, kuma shi ne mutum da ya san ya kamata. Amma mutumin da ya ɗauka duk abin da ake yayinsa a duniya shi ya kunno kai cikin ƙasarsa, ba ya iya bambancewa farko ma dai ba ya da rariya da za ta tace masa mai kyau da mara kyau. Ba ya da tunanin da zai bambance tsakanin amfani ko rashin amfanin abu. Sai aiki yayi a duniya ko zai ɗauka ya yi. Sai da sai ya daɗe yana yi ya gano abin ba ya da amfani. Ko bayan ya faɗa cikin wata illa. to wannan shi ne ake kira mutumin da bai waye ba, kowa in mutum ne a matsayin su ne da kai ko al'umma a matsayin su na al'umma. Da cikin abin da Turawa suke so su yi amfani da shi a irin wannan dama shi ne mamaye ƙasashenmu, amma mu ne suke so mu ba su dama su mamaye. Dukkan yadda Turawa suka bayyana ƙaunarmu a sarari a zahiri ta hanyar waɗansu taimako da za su ba mu lokacin da muke cikin wahala, ko cutar kwalara, ko cutar kurkunu, ko dundumi, ko dukkan wata matsala, waɗansu ƙungiyoyin su zo su ba mu taimako. A gaskiya wannan ba shi ne mizani na cewa suna ƙaunarmu ba. Su a wurinsu da makami da ake amfani da shi a wurin yaƙi, da alkama ko garin fulawa da za a raba, ko ƙwayoyin magani da za a raba a wuraren da ake matsala, dukkan sunansu makami na cimma wata manufa ta siyasa ko ta addini. Akwai lokacin da makami ne zai sa a ci wannan manufar sai a amfani da shi. Akwai lokacin da adadin kilo kaza ne na alkama zai sa a cimma nasarar sai a amfani da ita. Akwai lokacin da ƙwayar magani ce ko waɗansu wato adadi na allurai da za a raba wa mutane zai sa a cimma nasara sai a amfani da wannan. Kuma yana daga cikin manufarsu da suka ɗauka a yanzu shi ne duk inda za ka cimma nasara ta hanyar ba da alkama ko daloli ko rance, to ba matsayin ka wani dalili na cewa sai ka yi amfani da makami kafin ka ci nasara. Domin sun yarda yaƙi kamar kasu, in dai ka zuba jari naira 100,000 ka je karɓar sabon gari, yadda kake fatan samun naira 10,000 ko 20,000 su hau kai, akwai yiwuwar ka faɗi naira 10,000 ko 20,000 kuma. To sun san a yaƙi a kowanne don ragowacin wanda kake yaƙi da shi, duk ƙarfinka ba ka iya cewa shi ko ba zai cutar da gaba ta fuska ɗin, tunda yaƙi ɗan yaudara ne. To sun san da haka, su ko ba sa son hasarar rai ko guda ɗaya ne. Inda za su yi amfani da makami sama da alkama ko garin fulawa ko ƙwayar magani, su ƙi yin amfani da waɗannan ɗin su ɗauki makami, shi ne in ba su zo zan su bane za su riƙe makami, ku za su ba makaman su kashe kanku, ku kashe kanku. To wannan sun yadda yin amfani da makami ta fi cin nasara sama da kowace. Da haka suka rusa Somaliya, haka sa yake na cikin gida, da haka suka rusa Liberia, da haka suke rusa Sierra Leone, da haka suka kashe Burundi, da haka suka kashe Rwanda, da haka suka kashe Congo, Kinshasa, da haka suke son su ragargaza su ya galgala wato ainihin Sudan tsakanin kudancinta da arewacinta, da haka suka lalata ƙasashe da dama, kuma suke son su yi amfani da wannan don lalata da wargaza aniyar Najeriya. Za ka yi mamaki ko a Najeriya ko a Congo Kinshasa ko Burundi ko Rwanda ka nemi kilo na alkama da kuɗinka ba za ka samu ba, amma har sashi ko nawa kake so za ka samu, jijiga ko wani iri ce kuma za ka samu. Yaron da idan hancin takalminsa ya tsinke bai san yadda zai ya tsinke ba, yaro ɗan shekara sada, ɗan shekara goma, ɗan shekara sha biyu zai iya sarrafa maka kowace irin bindiga a duniya. Tun daga ɗan kalmar pistol har zuwa clashing cup har iya zuwa mashinga, yaro zai iya sarrafa ta. Yaro ɗan shekara sada, hancin takalminsa ba zai iya gyara ba. Yaya aka yi ba a fasarar makamai a dukkan inda ake yaƙi, amma ake fasarar abinci? Sai a rasa alkama da fulawa da shinkafa da madara, amma ba a rasa bulet da bindiga ba. Daga ina ta zo? Kuma bindigogin da bulet ɗin ba a nan ƙasar da ake yaƙin aka yi su ba. Duk wannan wani abu ne da shugabanni kamata su tambaye kansu a kai. Muna fatan wannan magana don mutum yake gabanin mu tunani akan matsalolin da suke fuskantar mu. Wani lokaci siyasa ta kan mantar da mu wani abin da ya kamata a ce mun yi. Kuma yana daga cikin kasawar shugabanninmu. Idan ba na tare da kai a jam'iyyar siyasa, to wannan na nufin babu wani alkhairi da tare da ni da ke za ta kaɗu da ke. Har sai lokacin da na kawo na yi barranta daga jam'iyyar siyasa ta na dawo cikin taka. Wannan kuskure ne. Kuma rashin wayewa ne. Yana daga cikin kasawar waɗansu daga cikin shugabanninmu. Idan muka yi saɓani ni da shugabana a kan abu biyu ko uku, to kada mun yi ittifaƙi a kan abu 97 ko da 8, to ba zai yi gada ne ba a matsayin in ba da shawara ko in taimake shi ko ya karɓo ni bayani na da zai taimake shi. Kafin lokacin da na yarda ne masa biyayya cikin abu ɗaya ko biyu ko uku nan da muka yi saɓani. Wannan kuma kuskure ne, kuma rashin wayewa ne. Duk wanda ya gina haka a cikin rayuwa ma to ya wahalar da kansa. Ga misali da kusa, za a haife ku a gida kuna da yayye ko kanne, uwa ɗaya uba tsin ciki, amma ba ku yi ittifaƙi a cikin kowane abu na rayuwa. Kuna tare a cikin waɗansu al'amura, amma kuma kun saba a waɗansu da yawa. Ga matarka da za ka biya su da biyu ka ɗauko su daga gidansu ka kawo su gidanka. Ka siyar da ita ka ba ta sutura ka kula da magani da me yayin nata, amma ba ta tarayya da kai a cikin dukkanin manufofinka. Ko abin da kawai tsara suke maka. To yaya 'ya'yan waɗansu gida suke sai sun yi sai sun yi da kai 300 kan duk abin da ka zo musu da shi. Ɗan gidan kuma ba su yarda da kai ba. Akwai abin su? Yaya matan waɗansu kake son su goyi bayan ka 100%? Matar ka ta gidan kawo ba ta goyi bayan ka ba 100%? An kuma da ita haifa bai goyi bayan ka ba 100%? Wanka uwa ɗaya uba ɗaya bai goyi bayan ka ba 100%? Wannan shi ne rikin wayewar mu. Dukkan wanda ya ɗauki rayuwa cewa ba zai mu'amala da mutane ba a sai sun yi da shi 100% ba zai yi ba. Ba na kai mu'amala da kowa ba a duniya, sai suka koma dokar daji kai kaɗai ka zo. Amma in cikin bil'adama kake baka isa ba sai an saba masa. Yanzu da zamuci, waɗansu shekara biyar, waɗansu shida, waɗansu bakwai, waɗansu goma, waɗansu kafin haka, waɗansu ƙasa da haka. Amma dole haƙuri muke da juna. Dole suna ra'ayin ba ka hauki ba yadda ka iya. Kai ma suna na ba ta ba ni hukun ba. Ni ma ba yadda na iya. To haka rayuwa take. Daga lokacin da za ka ce kayan zarfi ne ba zan ba ka hauki ba. Ko ni in ce kayan zarfi ne ba za ka ba ni hauki ba. Ko ba zan saba ma ko ba za ka saba min ba. Daga lokacin na nemi abin da ba zan yi ba. Ba zan yi ba. Saboda haka irin waɗannan bayanai da muke yi suna da gajeren zango, saboda masu sauraren da ya a gabana, amma ba mamakin su yi dogon zango zuwa wasan saurare masu nisa. Akwai abin da zan faɗa ina da na dabda ne muke. Akwai abin da zan faɗa da wani muke yana cin nesa. Eh, da kai muke. Akwai abin da zan faɗa wani ɗauka habaiti ne, aka ba habaiti ba ne, na sun za ka faɗa don haka na faɗa, na sun za ka fahimta don haka na faɗa. Kuma kila na yi amfani da wani na kusa da ne ba zai fahimta ba ko kai ɗin ne, sai ne za ka fahimta. Kila akwai zaurantar magana da sayan magana, amma dai karfi ɗin dai da kai ne. Idan muka fahimci haka a rayuwa mazan mu da matan mu shugabannin mu da mabiyan mu za mu samu hutu mai yawa. Sai mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne ba za mu saba ba. Za mu saba. abinda aka ce karni gaba. Kar mu dauka ka'idar zaman tare shi ne sai mun yi ittifaqi 100%. Duku abinda ake so mu yi ittifaqi a kasar mafi tsoka cikin al'amura. Mun yi gabani a waɗansu ɓangarorin duka. Shi ne hakurin zama da juna ko mai ƙoƙarin ya za mu warware saɓani ta hanyar tattaunawa. In muna so mu warware saɓani kuma kar mu sai a zama ɗaya ne ko a zama biyu. Mu yi ko da zama 100 ne. Sai mu kara ɗaya a kai in mun san na 101 ɗin zai haifar da alkhairi. Kar mu ƙosa da juna, kar mu gaje da juna. Amma abin da ake so kowane ɗaya daga cikinmu yayin da ya saba wa ɗan uwansa kan fahimtarsa. Ya zanto ba son zuciya ya buba a iyakacin gaskiya tsakaninsa da Allah gane yake wannan shi ne daidai. To wannan shi ne ake bukata. Ba wai na saba masa ba ne, dan kawai in cin ma wata manufa tawa ko dai in ce wani mai faɗa da kai ya faɗa da kai. Na saba maka ne dan gamsuwa ta da abin da nake kai shi ne daidai, kai kuma ka saba min dan gamsuwarka da abin da kake kai shi ne daidai. A tsakanin mu da ni da kai ɗin kowa na yi tsakaninsu da Allah. Mutuwar mu akan wannan saɓani ba za su jawo mana fushin Allah ko azabar Allah ba. Amma idan na saɓa maka don in more ko don in ce wani faɗa da kai, ka saɓa mun don ka more ko don ka ce wani faɗa da ni, a kai a lokacin nan in ka mutu a wannan yanayi ko ni na mutu a wannan yanayi, mun mutu a cikin wani abin da ba zai jawo wa mai kiyar don Ubangiji. Saboda haka sai mai hattara, mu musulmi duk yadda kafirai za su yi su ci nasara a kanmu zai mutu wahala, kamar yadda ɗan suna faɗa muku a masallacin juma'a, yana da wahala su karan kansu su kaɗai su ci nasara a kanmu. Amma musibar mu shi ne mu da kanmu mu cutar da kanmu, ko a amfani da bargurbin cikinmu don a cutar da mu. Kuma Najeriya a matsayin ta Najeriya, gasar Najeriya shi ne musulmai da suke cikinta. Inda ba musulmai ne a cikin Najeriya ba, kuma inda ba musulmi ne suka fi yawa a Najeriya ba, ba yanzu ba mamaki abin da ya faru a Najeriya da Sierra Leone da Rwanda da Burundi da Congo Kinshasa da yanzu shi ne ko rubin da yake faruwa a Najeriya. Musuluncin da ake yi ɗin komin ƙanƙantarsa, musulmin duk da rabi al'ada rabi addini ake tafiya a waɗansu ɓangarori, amma koyarwar addini tana da tasiri ko yaya take wajen rage muggan laifuka da kuma ayyuka da ta'addanci. Wani tsohon janaral na soja wanda bai ƙarfi yake ga ƙungiyar leƙen asiri ta Rasha KGB suna da kuma KGB na ginko? KGB ya kana faɗa da farko. Shi da kansa yake a jamhuriyoyi da suka haɗu da suka gina tarayyar Rasha, binciken su na leƙen asiri ya nuna musu inda aka fi ko'ina rangwame da ƙarancin ayyukan laifuka su ne ƙasashen da 70-80 cikin ɗari ɗinsu musulmi ne suka mamaye su. Ko da a tsohuwar tarayyar Rasha yake da suka yi bincike yake sai ya nuna musu cewa koyarwar addinin musulunci ce ta sa aka samu wannan rangwamen ayyukan laifi. Yake amma fi karku manta ni ba musulmi ba ne ba, wallahi haka ya faɗa. Yake kar a manta fi ba musulmi ba ne, yake amma bincike ne wanda ya yi kuma yadda gaskiyarsa ba yadda ya iya dole sai ya faɗa. Yake a hakika ba abin da zai dace da zamanin yau irin shari'ar musulunci. Yake kawai illa iyaka inda zai zafi a gidiya na sa. Yanzu yana faɗan tunani irin nasu. Inda ke zafi a ɗan gajiya yake, amma kowane tsari da muke fi da shi a duniya yake mun bi kasawarsa. Yake ita ko har yanzu ba mu kasawarsa ba, sun zo mu ce mun ga wani abin da bai dace da zamanin yau ba. Yadda kuma jami'an musulunci ce suke da faɗi na karɓar kowane irin sabon abu da zai zo, tana da fassara da ta bayar da dama a yi musu. Amma sauran tsare-tsare suna tsara abin da suna lura da abin da ya faru zai don su kaga me zai faru yau, amma ba sa iya hasashe kan gobe da jibi. Ka duba inda ake wannan rigimar, duk inda ake wannan rigimar ta cikin gida yakin ba sasa na kamar a mutu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Sai ka samu inda kafirai ne suka fi yawa a ciki. Tuburin da ɗin tsuru wanda ɗin sun labiran da aka yi daga inda ake yi. Guda ɗaya ne inda za ka ce eh akwai musulmi da yawa shi ne Somaliya. Wannan kuma an fitar da wani abu daban wanda yanzu ba lokacin faɗinsa ba ne ba. Sai kawo Somaliya ta samu kanta a halin da suke yi. Amma abin da muke so an kai da yake musulmai a Najeriya su ne gatan Najeriya na zaman ta ƙasa guda ɗaya. Idan kuke za ka zare musulmai daga Najeriya, to ina ne zai zama Najeriya? Domin tun daga gaba sun ka tsawo misali farko daga gaba din aka dangana da kwangwalam a nan arewa, ko ka dangana da banki a nan gabas, ko da su illela a yamma maso arewa, da su ina ne duk za ka dangana wuri ne inda idan ka haka ta takuɗa ta takuɗa dai musulmai ɗin ne ke ɗaukan 80-90 cikin ɗari. Daga gama idan ka fita ilorin ka dangana kuma har Lagos, in dai baka ba musulmi 60-65 cikin ɗari ba, to za ka ce ana tare 50-50. To babu yanzu za a yi kuka ba a rana kenan wajen gaba ɗaya. A kudu maso yamma kenan. Yorobaland gaba ɗaya. Kuma idan ka ɗauki kuma sauran ƙasashen su kuma na gabas ɗin kuma nan ma da akwai musulmi a duk ƙasashe a can. Musulmi kuma yadda ina zama Najeriya in ka cire musulmi gaba ɗaya, sai kamar yadda ina ya zama Najeriya kuma. Babu inda za ka zama zama Najeriya. A zara ka ce ku kai za ka ji majority ne na kowane yare. Hausa musulmai ne, Kulani musulmai ne, Kanuri musulmai ne, majority na Yoruba musulmai ne. To amma majority na Igbo Christian, wane ne Christian. Da sai ka ce duk yaren da suke majority ɗin su musulmi ne, yankin su sai zanto musulunci. Yaren da suke majority ɗin su arna ne sai zanto yankin su ne kuma su ne Najeriya. Waɗannan sun kuma an kore su. Misali, amma a ninka kasar Inyamurai za su zauna lafiya su da mutanen Kalaba? A yau a ware ƙasa a ce an ba su kaɗai, wallahi ba za su zauna lafiya ba. Gasan su ne mu dai musulmai ɗin muke wa ƙasar gasa. Ba zai yi ba. To a sai muna da ƙima a ƙasar in mun rike ƙimarmu da mutuncinmu da darajarmu. Kuma muna da yadda za mu mamaye ƙasar. In yi mu amfani da damar da Allah ya ba mu, zamun mulki daban-daban, zamun mulki na mulki, zamun mulki na siyasa. Mu ne ba muke da tasirin waɗansu ababai tun daga riga har menene. Iyayenmu mu musulmi a nan ƙasar, Bature ya same su da riga babba da jamfa da rawani da takalmi. Duk komai ba da Bature ba da bai zo yi bai ma iyayenmu. Kafin ya zo suna da shi musulunci ya ba su. Amma yawanci waɗannan yarukan da suke maguzanci Bature ya zo sa su Kirista, karara ya same su daga zuciya don ya sai ya ba su riga. Mu kuma abin da Bature ya faɗa mana, ya sami mu da tufafi ne. Ya sami mu muna mulki da shugabanninmu, ba su ne zo koya mana mulki ba. Su ko wancan ya same su ba su da shugabanni sai koya musu da ake mulki. kuma tasirin da yake bin waɗancan yanzu cikin ƙarnar ƙasar nan da suka yi mulki a lokacin musamman da irin daga lokacin Abacha zuwa lokacin Babangida zuwa lokacin Abacha kun san an samu manyan arna a tsammanin kwasuwa suka fi shahara a cikin manufofin Babangida ƙaton arni da ya fi shahara.
Kukun kuma ba ɗan Najeriya ba ne.
To a lokacin Babangida su ne ba cikin da jihar ruwa fitin karbali wanda ya ne ministan tsaro akwai don tagaya wanda ya ministan harkokin cikin gida to a lokacin abata ta wani babban arnin ne fi nan da ke zaune a fasili kan ai babban arnin ne kan kowa ya san wannan ya yi tsira a safar da to jami'a ya san ne yanzu fa wai shi ne sardaunar lantan da ya ta jami'a ga sardauna ita sarautar sardaunan ko matsayin sardaunan ko kambi ko taitin na sardaunan na wane ne amma yana ganin ba zai kima ba sai ya rasa ya sha jikin sa wasan sardaunan yanzu kala kala ko ina a kwada Kano ne da ina ne da ina ne amma dai the original one guda ɗaya ne shi ne jumbi tamfari na mazi ubangin muku Allah ya jikin sa da gafara amma da sauran bututu bututu a bututu abinda wannan ke nunawa tasirin mu kambot na jur haka sarautar suke in ji kayan tsara suna a rumar sama da roman mai sai da mutu a can kuma ya kuma ban gordo yau mutum ba ya riga amma ga tsakiya ta biya amfanin tsakiya ba ku riga ta san daga nan ne mutanen mutu ka ji suka koya kwambot cewa ga yadda ake riga ga yadda ake rawani ga yadda ake zama ga yadda ake fadanci ka akwai lalacewar da mutanen mutum zuwa yanzu ga zawo fadawan kwambot don kuma na masa yadda ake sarauta mutanen da suke biro mutum ke da tasiri a kansu ba su ne suke da nuna a kanmu ba to dukkan waɗannan damammaki ta fuskar siyasa ta fuskar shugabanci ta fuskar albarkatu da Allah ya bamu a yankinmu damammaki da in mun yi amfani da su yadda ya kamata to za mu canza karifa ta Najeriya karifa ba su Najeriya sai mun canza kama yin amfani da damar su yadda gudaki ita ce mun kasa musibar mu ita ce a tsakaninmu da juna abinda ke nuna mana musibar mu ita ce a tsakaninmu da juna yanzu samun idan Abacha Obasanjo ya kama ya tsare waɗansu daga cikin jami'ai ko mukarraban gwamnatin Abacha musamman shugaban dogarawan Abacha Al-Mustapha, Mejo Al-Mustapha, da suwa ne. Zargin su ake yi kan abin da aka, ko da yake Abdulsalam ne ya tsare su ya bayar da su gado ga Obasanjo, shi kuma ya ci gaba da tsare su. Yau kusan shekara uku suna tsare. Akwai wata takarda da waɗansu ƴan uwa suka wani analysis. Haɗawa tsakanin su waɗannan su Muhammad Abacha da su Mejo Al-Mustapha da sauransu da aka tsare da kuma nan gefe da ya ofisi sun kwashi wasu Bani Adam a gefe guda nan gefe guda waɗannan gudarawan Abacha da iyalin gidansa zargi ne ake musu na sun yi kisan kai ba a gabatar da hujja a kai ba zargi ake yi waɗannan ya yi ji kwanta ɗari bisa ɗari sun yi kusan ci a can ana zargin jihohin Lagos da Ogun da Ondo da Osun da Oyo da Waye duk gwamnonin ABC suna tare da waɗannan mutanen su gani a da kan bi su dai kada da baya babu mutum daya da yake tsaron sunan mutanen nan bangaren arewa duk lokacin da ake likitin su ko lokacin da ake karar su ko an kai su kotu idan an nuna a NTA duk wanda kake gani cikin waɗanda ma suka samu kuɗi lokacin a basa ɗin yake zuwa a wurin ya zauna shine wani tsohon minista a Maiduguri inda ya yi kirsu kaloma ne ko an nuna a NTA shi za a nuna ya zurga ne ya yi karɓar Allah a kowa sai wancan mutumin na kasu da shi kuma na hayaniya ya zage zage wasu wani lokacin a wadanar yana zage zage wani lokacin a VOA da BBC a hayaniya da sauransu to kuma sai wa kuma sai wa yi zane gaske a wani zane gangarai sai Allah ku jero na wani Allah ku ji ran ta. To a nan gurin mu wani irin mutane ne mu. Babu wani mutum namu da yake waɗannan masu laifi ne ba. Kar ku manta da aka zo aka yi rikici gwamnatin jihar Kano ta ɗauki ƙuduri cewa dama ko Allah ya sani kuma jama'a shaida ne mun tayin surutu a kan cewa can ne ake barin dogayen motocin nan da suke zuwa da kasar inyamurai ba sa shiga cikin tashoshi su ɗauki ko su ajiye fasin da sai sun je cikin sabon gari suna amfani da wannan wajen fito su kwayoyi suna amfani da wannan wajen shigo da makamai suna amfani da wannan wajen dukkan kowane bala'i da ya shafi Kano amma su shigo garin mu ba za su je cikin sabon fasin da ba ko babu wata lokacin kamar da kai suka karɓar da dutsen su har sai sun je cikin sabon gari muka ce wannan sun mutunci ne kano lai idan ta je idan suka ajiye ba su da suna ba ta ma idan Borno Express sun je idan Kasa Transportation Corporation sun je idan Yantari sun je idan Yoga Lion sun je idan Bombay Lion sun je me ake ba su a can wurin amma za su shigo kasar mu kuma su nuna sun fi ƙarfin doka a kasar mu Kano fa Kano ta yi doka cewa lallai idan sun zo yanzu su rinka ajiyewa a tasha ko a bayan gari yanzu sun kame dokar cikin sabon garin suke zuwa su ɗauka ko su ajiye amma shi ne ba gwamnan Kano shawara kan harkokin a ba addini ba addinai yake ce ya ce har maguzanci har komai da komai tun da idan yake addini aka ce musulunci ta ga abinda ya karanta na boli da bokan da kusurci ba zai shi ba amma idan aka ce da boli da komai ta ga da addinai bai fara shawara kan harkokin addinai da musulunci da maguzanci da yahudanci da kiristanci da bokanci da dukkan wani kisi na iya canji ko kasi ne ke ba da shawara ne ya sabai magana kan wasu nan ba waɗannan inyamurai ba sa balazana ga Kano amma Ja'afar ne ke balazana ga Kano su wani soci a sabon gari bai zama balazana ga Kano ba amma masallacin Usman bin Affan ko masallacin Juma Dorewa shi ke balazana ga zaman lafiyar Kano a ke rubuta takarda ya yi kofi ɗin takardar zuwa ga gwamna ya yi takardar ya kofi zuwa ga kwamishina a polis darakta ss chairman na kansu a ulama da waye da waye ya rubuta musu kofi wai hudu bar masu sati biyar ta wuce ta tashin hankali tana barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan yan daba da ake da su ba ta zama barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan tocin da aka kama ɗin kuma da makamai lokacin da aka yi rikicin Kano na kafin Ramadana duk wannan hayaniya da aka yi da Kano da motoci da aka kama kiristoci sun shigo da motoci da makamai duk ba sa barazana ga zaman lafiyar Kano